Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau Juma'a ta babbar rana 21 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wata fashewa da ta afku a wani kauye dake yankin arewacin Kivu a kasar Congo yayin sanadin mutane tara cewar jami'ai a yankin. Bomb din ya fashe ne a tsakiyar kauyen yayin da jama'a suka rika kokarin gano ko menene. Da alama akwai sauran aiki wajen daidaito dangantaka tsakanin Amurka da China duk kuwa da fadutashin ayyukan diplomasiya na baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an Amurka da ke tafi zuwa yankin Indo-Pacific. A jiya Alhamis masu gabatar da ƙara a Rasha sun buƙaci kotu ta yankewa shugaban ƴan adawa da yanzu haka ke ɗaure Alexei Navalny hukuncin shekaru 20 a kurkuku.
To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa ƴan Najeriya na ci gaba da kokawa da tsadar rayuwa biyo bayan cire talafin man fetur a ƙasar.
Ba a ce mutu masara ya kai 700 wanda an nika 950.
Haka kuma za a ji cewa yayin da ledoji da robobi ke ci gaba da yawan muhalli illa masu rajin makare muhalli a ƙasar Kamaruna.
Masana muhalli a kasar Kamaruna gargadi tare da jan hankali dangane da gurbata muhalli daga amfani da kwalaben roba da ledoji waɗanda ke haddasa ambaliyar ruwa sakamakon toshewar magudanar ruwar da sauransu.
Daga nan zamu kawo ku shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma wasu ra'ayoyi ke aika mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara shin kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Wata fashewa da ta afku a wani kauye a yankin arewacin Kivu na kasar Congo ta yi sanadiyar mutane tara cewar jami'ai a yankin. Bomb din ya fashe ne a tsakiyar kauyen yayin da jama'a suka rika kokarin gano ko menene cewar mahukunta. Tun a makon da ya shige ne dai ƴan tawayen M23 da ƴan tsagera a yankin ke fafutuka akan kauyen da ke yankin Rusuru. Wani jami'in karamar hukuma a yankin ya tabbatar da cewa an kai mutane da suka samu raunuka a asibiti dake kusa da kauyen. A nan take dai ba a san wanda ya dasa bomb din ba. Duk da dai jami'ai sun ce an ga bomb din ne kusa da inda ƴan tawayen suka kafa wani sansani a can baya. An dai shafe gwamman shekaru ana ci gaba da samun tashin hankali tsakanin kungiyoyin mayaka sama da 120 a kokowar samun iko akan muhimman albarkatun ƙasa da ke yankin yayin da waɗansu ke ƙoƙarin kare al'ummominsu. Ana kuma samun yawan tashe-tashen hankula da kashe-kashe a wannan yanki da ke da ɗimbin albarkatu wanda hakan ya samar da ɗimbin 'yan gudun hijira. Tun shekaru 10 da suka shige ne dai kungiyar ƴan tawaye ta M23 ta samu ƙarfin iko inda mayakanta suka kwaci garin Goma, gari mafi girma a gabashin ƙasar da ke kan iyaka da Rwanda. Kungiyar ta samu sunanta ne daga yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a ran 23 ga watan Maris na shekara ta 2009 da ta zargi gwamnatin Congo da ƙin aiwatarwa. Gwamnatin Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya sun zargi Rwanda da marawa ƴan tawayen na M23 baya, zargin da Rwandan ta ƙaryata. Da alama akwai sauran aiki wajen daidaito dangantaka tsakanin Amurka da China duk kuwa da fadutashin ayyukan diplomasiya a baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an Amurka da ke tafi zuwa yankin Indo-Pacific. Maimakon ganin wani ci gaba, jami'ai daga kasashen biyu a baya-bayan nan sun rika magana suna bayyana ƙarfinsu a fili tare da bayyana rashin samun ci gaba akan batutuwa da dama. Ko a jiya Alhamis, mataimakin sakataren tsaron Amurka kan harkokin yankin na Indo-Pacific Eli Ratner sai da ya shaidawa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa ɗaukar mataki a yau kuma ɗaukar mataki ne ƙarfi a yayin wani zaman saurare da ya mai da hankali kan manufofin Washington game da China. Ratner ya ce ɓangaren tsaro na samun ci gaba abin tarihi da ke da matuƙar ƙarfi da juriya kuma mai haɗarin gaske. yace Amurka na da ci gaba a karfin sojinta dake baje wake dake baje a ko'ina a duniya kuma suke cikin tsandun da kawayen su da kuma abokan harka shi ma da yake magana mataimakin sakataren harkokin waje kan harkokin yankin gabashin Asia Daniel Kitchbrank ya shedawa ɗan majalisar dokokin cewa ana kokarin yin duk mai yuwa domin ganin gasa tsakanin Washington da China bata kai ga fadawa cikin rikici ba yace zazzafar gasa tsakanin kasashen biyu na bukatar zazzafar tattaunawa diplomasiya yace muna shirye da tafiyar da lamari cikin sanin ya kamata tare da barin kofar tattaunawa a bude da kasar ta China
to nan ba da jama'a ba hawurar sake da mun da karshen labarin duniyar amma kafin nan zamu leka Najeriya inda a lokacin da gwamnati ta sanar da cire tallafin man a kasar a karshen watan Mayu da yayin daga cikin dalilan ta bayar shine wasu tsararru ne suka fi amfana da shi a wannan rahoto daga Jos Elias Kasimu ya shiga kasuwa dan jin yadda karin kudin mai mai zuwa sama da 600 kudin lita 1 ya saura rayuwar mutane ta yau da kullum
Malam Abdulrahman da Madam Ayo da Madam Hannatu ɗan Najeriya ne waɗanda kamar sauran ɗan ƙasa a yanzu haka ke kukan tsadar rayuwar da suka shiga dalilin cire tallafin man fetur da shugaban Najeriya Bola Tinubu yayi a jawabinsa na farko ranar 29 ga watan Mayu da ta gabata
a rayuwa ta yi tsada mutane suna kokawa suna fama da fasinja in mun dauke su su roke mu kuma sai mu dauke su amma har ga Allah muna jin rashin jin dadin wannan karin kudin mai da aka yi
kudin moto ya karu kaya ya karu kudin motan da ya kamata ka biya 500 sai ka biya almost 15 so cire subsidy bai da kyau ba bai amfane mu ba gaskiya kan ba mu same shi da sauki ba ga ni da yaro a makaranta a nan university ga kudin mota ga kudin abinci
ni yau tun da garin Allah ya wa yau raraba yau ranar kasuwari mu ne wallahi babu fasinjan da ya tare ne ce mu ne saboda babu fasinjan ba
da shike man fetur shine ginshikin tattalin arzikin Najeriya ne al'umma sama da miliyan 200 cire tallafin ya sa farashin man fetur din ya haura da farko daga kasa da naira 200 zuwa sama da naira 500 sannan a baya-bayan nan ya saki harbawa zuwa har naira 600 da naira 40
farashin fetur yana karuwa babu aiki farashin fetur na karuwa ba salarin mutane sun daga dala sun sake karye naira farashi na ta karuwa salarin nawa ke biyan mutane nawa muke samu nawa zamu san da rayuwar mu yanzu transport da nake biyan zuwa yara makaranta na yafi kudin da nake biyan
an fara da cewa tallafin man nan da sunan cewa abinda aka janyi za a tuga shi wani fanni da zai taba rayuwar talaka kuma har sati daya da ya wuce shugaban kasa ko ce fadan shugaban kasa sun ce sun iya ware wajen naira biliyan 400 da suka aji saboda wannan janye tallafin da aka yi to amma kuma sai zama kuma cewa an janye tallafin amma kuma farashin man kara hawa yake yau da kullum wanda in ga kalli wannan a misali a binciken da muka yi yau wannan kadai ya sa an samu ƙari a farashin kayan masarufi wajen nega kasan kamar 270 da wani abu zuwa 300 da wani abu akan wasu kayan masarufi na haka abin ka duga dai kawai kusan kamar ƙara tsananta rayuwa yake ma talaka a ƙasa
ba a ce mudu masara ya kai 700 600 wanda an nika 950 abba
gwamnatin Najeriya dai ta gaya wa 'yan ƙasa ne cewa cire tallafin man shine zai maganin haɗamamin 'yan kasuwa waɗanda su kaɗai suka fi amfana da kuɗin tallafin kuma za ta yi amfani da kuɗaɗen da ta cire na tallafin wajen inganta rayuwar 'yan ƙasa
hanyoyin da aka ce za a sa in ban manta ba wanda na ji an ce za a sa education sector za a saka ɓangaren lafiya to yanzu makarantun gwamnati sun fi kowace makaranta tsada mun kai matar ƙani na asibiti a jikina aka ɗauki jini za a sa mata amma sai da aka ce mu biya naira 8,000 ba siyan jinin fa muka yi asibiti ba
a yanzu haka magana da nake ma yara na ko school ba sa zuwa sai dai makarantar islamiyya sakamakon gaskiya ba inda karfin da yanzu zan sa su a makarantar boko.
Idan aka ce yau an kawo wannan tsarin da za a sake taba rayuwar talaka dan janye wannan tallafin shine abin da muke sayan mu gan shi mu ga an canja salo amma ba a koma abin da aka yi baya can da bai yi bada wani ma'ana ba aka yi ta suka aka san sake dawuda da shi a ce kuma shi za a ci gaba akai kaga wannan ba a canja ba ta canja zani ba kenan duk kaga akwai maganar ƙarin kudin wuta da yake nan a ƙasa akwai maganar ƙarin da ake cewa za a yi na ma'aikatan gwamnati ayin ciki da ake cewa za a yi akan albasukansu za a dinga cirewa bayan wannan in ka kalli sabon dokan da office din sakataren wannan tarayya gaba ta bayar ne cewa duk talafin da gwamnati take bayarwa ma masu bagagu a fannin su ne kamar professional exam kamar irin su lawyoyi da su accountant da dukitoci da sauransu janye talafin da aka yi na gudunmuwa na basu na kwarewa akan fannin da suka karatu akai duk wannan abun ka hada su gaba daya za ka ga cewa ya kara ma talaka kunci da kuma tafura a halin da ake ciki yanzu
bisa ga dukkan alamu lokacin amfani da waɗannan kuɗaɗe da gwamnatin ta cire kan tallafin man fetur din ya iso ko gwamnatin za ta yi haramar amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen rage wa talakawanta raɗaɗin cire tallafin daga Jos Nigeria Iliyasu Kasim
to a gaida Iliyas Kasu da wannan rahoton to wannan shirin da zuwa muku ne ga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labarin duniya
a jiya Alhamis masu gabatar da kara a Rasha sun bukaci kotu ta yanke wa shugabannin adawa da yanzu haka ke daure Alexei Navalny hukuncin shekaru 20 a kurkuku bisa tuhumar shi da laifin tsauraran ra'ayi inji na hannun daman shi Ivan Zhdanov a jiya Alhamis shari'ar wadda aka gudanar da ita a asirce a cikin gidan yarin inda Navalny ke zaman wani dogon wa'adi ana sa ran kammala ta ne a ran 4 ga watan Agusta cewar Nasnov sabbin tuhume-tuhumen da ake wa Navalny dai na sun wato suna da nasaba ne da aikace-aikacen kungiyar shi mai yaki da cin hanci da rashawa da furucin da manyan abokan hulɗar shi suka yi Navalny wanda ɗaya ne daga cikin mafiya sukar shugaban Russia Vladimir Putin ya rika tona asirin cin hanci da rashawa da jami'an ƙasar ke yi tare da shirye manyan zanga-zanga da kin jinin Kremlin ya dai yi watsi da duk tuhume-tuhumen da aka yi masa inda ya ce siyasa ce kawai a halin yanzu Navalny na zaman wakafi na lokacin mai tsawo a wani gidan kurkuku da ke gabashin Moscow an kama shi ne a shekara ta 2021 bayan ya dawo Moscow daga Jamus inda ya jinya sakamakon guba mai karya lakka da ya zargi gwamnatin Rasha wato wanda ya zargi gwamnatin Rasha akai idan aka daure shi wato inda aka daure shi tsawon shekaru 25 bisa dalilan kare dokar sakin talala da wasu shekaru 9 bisa laifin damfara da raina kotu kungiyoyin kare haƙƙi da dama da kungiyoyin masu zaman kansu sun roƙi shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani domin dakatar da kashe zakaran damben boxing ɗan ƙasar Iran da aka yanke masa hukuncin kisa sakamakon rawar da ya taka a boren shekara ta 2019 roƙon ya biyo bayan tabbatar da hukuncin kisa akan Muhammad Javad a ranar Laraba inda aka dauke shi zuwa wani kebabban wuri a gidan yarin da ake tsare da shi na Vlakvad a garin Mashhad kamar yadda yake cikin wata wasiƙa da aka aike ga Volker Turk a cikin dare wasiƙar mai dauke da sa hannun kungiyoyin fafutuka na duniya 85 ta nemi gaggauta sa bakin shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ceto ran Muhammad Javad da suka bayyana da bursunan siyasa waɗanda suka sa hannu a wasiƙar sun haɗa da tsohon shugaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su 19 masu ci da tsofaffi da mutum 7 da suka taɓa karɓar lambar kyauta ta Nobel an kama matashin zakaran ɗan damben na garin Mashhad mai shekaru 27 da haihuwa ne a farkon shekara ta 2020 sakamakon shiga zanga-zangar kin jinin gwamnati a watan Nuwamba wanda ƙarin kuɗin man fetur ya haifar an yanke mishi hukuncin kisa a watan Janairu na shekara ta 2022 bayan samun shi da laifin cin amanar ƙasa da lalata ginin gwamnati cewar ɗan ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke zaune a ƙasar Norway wasiƙar da aka aike ma Turk ta bayyana cewa an riƙa ganawa Muhammad Javad azaba har tsawon watanni kafin a yanke mishi hukuncin kisan Iran na kashe mutane a kowace shekara fiye da kowace ƙasa a duniya in banda China inji kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suka hada da kungiyar Amnesty International da ke London
A washar rubuke nan ta kan tuma labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ledoji da robobi ke ci gaba da yin illa ga muhalli a yawancin kasashen Afirka, masu rajin kare muhalli a kasar Kamaru na kira ga al'ummomi da gwamnati su yi tsaye don samar da mafita. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Muhammad Bashir Ladan ya aika mana daga Yaounde.
Roba tana da daɗin amfani amma kuma tana jawo babbar matsala ga muhalli. Har ila yau ana ci gaba da samun kiraye-kiraye kan wannan matsalar. Masana muhalli a kasar Kamaru na gargadi tare da jan hankali dangane da gurɓata muhalli daga amfani da kwalaben roba da ledoji waɗanda ke haddasa ambaliyar ruwa sakamakon toshewar magudanar ruwar da sauransu wanda zai iya kaiwa ga rashin lafiya. Musa Tanko masanin harkar lafiya da kuma tsafta yace wa muryar Amurka.
Problem de communication.
Na kyautata zaton cewa da akwai buƙatar haɗin gwiwa tsakanin al'umma da gwamnati. Shi yasa kuke ganin sharar na da yawa da gaske. Ya kamata gwamnati ta sake duba yanayin faɗakarwar ta. Wala Allah matsalar za ta iya faruwa. Akwai buƙatar samar da canji da kuma haɗin gwiwa don magance wannan matsala da take karaɗe duniya gaba ki daya. Toma de Grove jagoran kungiyar River Cleanup mai zaman kanta yace mana
check anemia kilo
da yake nan Douala yana daga cikin mafi gurɓacewa a Afirka, yana ma daga cikin koguna uku mafiya matsalar gurɓacewa a duniya gabaki daya, inda kowace shekara ana fitar da kwalaben roba fiye da kilo miliyan uku. Hakan ya sa duk lokaci da aka yi ruwa za ku ga cewa ana samun ambaliya. Wannan lamarin yana hana al'umma barci kamar yadda wannan dattijo mazaunin anguwar Sobom ya shaidawa muryar Amurka. Kowane lokaci aka yi ruwa, al'ummar wannan anguwa ba ta bacci sakamakon ambaliyar ruwa, saboda magudanar na ciki da kwalaben roba da ledoji waɗanda suke hana ruwa gudu. Hakan ya sa idan aka yi ruwa tana kaucewa hanyarta, tana shiga anguwanni har zuwa ma gidaje, har zuwa tsawon mita ɗaya daga ƙasa. Duk da cewa shekarar 2019 ne gwamnatin Kamaru ta haramta kasuwancin ledoji a fannin kasar, kawo yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, ba don komai ba saboda rashin kulawa da matakai da aka ɗauka. A shekarar 2022 ne kasashe 200 suka cimma yarjejeniyar rage sharar robobi ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya domin rage illolin da robobi ko polythene ke haifarwa a rayuwa da muhallin bil'adama a doron ƙasa. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Bashir Ladan. Shirin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu a gunmu ke cewa karfe 11:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan da mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi a Ukraine, inda za mu kawo muku wasu Amurka biyu da ke tallafawa a fagen yaki. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wannan mako za mu mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Jason Ryan, malami ne da ke koyar da sojojin Ukraine dabarun ba da magani a fagen yaƙi, kuma ya faɗa wa VOA abin da ya zabar da shi ya shiga wannan aiki.
Just looking for someone to do something, or I wanted to help. I spent a good bit of that time training.
Yace ina ta neman abin da zan yi, ina son na taimaka. Na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru, na kuma kwashi shekaru biyu ina aiki a ɓangaren ba da magani da wani sashi na 'yan sanda. So Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bermuda, wani yanki da Burtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika, a ƙarshen watan Mayu ya isa Ukraine bayan da wata kungiyar bada agaji ta Amurka da ake kira Task Force Yankee ta gayyace shi ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isarsa.
Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv.
Kenan yake cewa nazirci garuruwan Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv na kuma jihar Balaklia. A lokacin da yake Kyiv, Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta Ukraine. Tun daga ƙarshen watan Maris, cibiyar ta horar da sama da mutum 7,000 kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni. Yace idan kana jan mutum a ƙasa, ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu, akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum. To bayan wannan horo, waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake bada wannan taimakon gaggawa. Irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran Anthony, wani sojan farin kaya mai shekaru 30. Dan asalin Amurka, Anthony ya bar birnin New York ne zuwa Donetsk, inda yake aiki da wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa. Ya kuma ji rauni ne a ƙafa da hannunsa. Ya kuma faɗa wa VOA dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta Ukraine. Yace naga akwai buƙatar na taimaka. Wannan mummuna abu ne da Rashi ke yi. Na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru 9 inda na je Iraki da Afghanistan sau uku. To yanzu dai Anthony yana murmurewa a wani asibiti da ke birnin Kharkiv a ƙasar ta Ukraine. Yace suna bani kulawa mai kyau. An yi min aiki har guda 7. Yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina, wacce za a nuna sau uku a rana don na samu na fara takawa. To shi dai Anthony ya ce yana da ƙwarin gwiwar Ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi. Yana mai nuna sha'awarsa ga ƙarfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yaƙin. Ya ce idan ka je fagen yaƙi, za ka ga cewa 'yan Ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa. Ya kuma yi fatan wata rana zai ziyarci ahalinsa a New York kafin ya kuma komawa ƙasar ta Ukraine. A nashi ɓangaren shi ma Jason na da burin ganin ya koma Ukraine. Ya ƙara da cewa ya haɗu da Amurkawa da dama masu aikin sa kai waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa Ukraine.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin Duniyar Amurka wannan makon. Sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta haɗa shirin, sai ana wacce ta haɗa asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa, mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaira Mahmud Lalo, yanzu kuma lokacin da za mu zaƙo lokacin daga cikin ra'ayin da kuma su hauki aiko mana ta hanyar email mu kawo muku.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Ya ce gargaɗi da ƙungiyar Amnesty International ta yi ga hukumomi a ƙasar mu Najeriya su farga a kan yiwuwar samun ambaliyar ruwa. Wannan abin dubawa ne, sannan al'umma su ma su daina yin gine-gine a hanyar magudanan ruwa. Sai saƙon Isuhun Diela Faki da Alhaji Bashari mai katako bakin kasuwa Faki. Suka ce salam BOA, wannan masifa ta tsadar kayan abinci da na man fetur da muke fama da su a ƙasar mu Najeriya, muna roƙon Allah ya sassauta mana su, amin. Daga Haruna Muhammad Katsina ya ce ƙara farashin man fetur zuwa naira 617 a duk lita ɗaya, hakan ba abin mamaki ba ne, Idan mun san hakan za ta iya faruwa, duba da cewa a lokacin da shugaba Bola Ahmed Tinubu yake yakin neman zabe, ya ce in ya zama shugaban kasa zai dora daga inda shugaba Buhari ya tsaya. Kuma duk da wannan, malamai sun sa dimbin jama'a suka sake zaben jam'iyyar APC. Saboda haka kuma menene mu muka saiwa kanmu? Sai wannan zakon da ya fito daga Salihu Isa Fana da Haddadi mai kwamfuta mai yama jihar Kebbi da Garba na hali Kamba jihar Kebbi da Sama'ila Sani Kafinta Bodi Fana suka ce muna kira ga shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya gaggauta magance matsalar da ke damun 'yan Najeriya ta tsadar rayuwa da ake ciki. Domin wallahi ana cikin matsala na tsadar man fetur litar mai har 620 kuma buhun dawa da buhun hatsi duk sun yi tsada. Ina talaka ina tayin waɗannan abubuwan, wallahi sau guda gujiyar makaho ke kuna. Na biyu ba shi yarda ta sake konewa.
To madalla a gaishe ka da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Wata fashewa da ta afko a wani ƙauye a yankin arewacin Kirbu na ƙasar Congo ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 cewar jami'an yankin. Bam din ya fashe ne a tsakiyar ƙauyen yayin da jama'a suka rika kokarin gano ko menene. Tun a makon da ya shige ne dai yan tawayen M23 da yan tsagera a yankin kifafutuka akan ƙauyen da ke yankin Rusutu. Wani jami'in karamar hukumar a yankin ya tabbatar da cewa an kai mutane da suka samu raunuka a asibiti da ke kusa da ƙauyen. Da alamu akwai sauran aiki wajen daidaituwar dangantaka tsakanin Amurka da China, duk kuwa da faɗi tashin ayyukan diplomasiya a baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an Amurka da ke tafi zuwa yankin Indo-Pacific. Maimakon ganin wani ci gaba, jami'ai daga ƙasashen biyu a baya-bayan nan sun riƙa magana suna bayyana ƙarfinsu a fili tare da bayyana rashin samun ci gaba a kan batutuwa da dama. Ko a jiya Alhamis mataimakin sakataren tsaron Amurka kan harkokin yankin na Indo-Pacific Eli Ratner sai da ya shaidawa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa ɗaukar mataki a yau kuma ɗaukar mataki mai ƙarfi a yayin wani zaman saurare da ya maida hankali akan manufofin Washington game da China. A jiya Alhamis masu gabatar da ƙara a Rasha sun buƙaci kotu ta yankewa shugaban 'yan adawa da yanzu haka ke ɗaure Alexei Navalny hukuncin shekaru 20 a kurkuku bisa tuhumar shida laifin tsatsauran ra'ayi, inji na hannun daman shi Ivan Zakhnov a jiya Alhamis. Shari'ar wadda aka gudanar da ita a asirce a cikin gidan yarin inda Navalny ke zaman wani dogon wa'adi ana sa ran kammala ta ne a ran 4 ga watan Agusta cewar Shepnov. Sabbin tuhume-tuhume da ake wa Navalny dai na da nasaba ne da aikace-aikacen kungiyar shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa da furucin da manyan abokan hulɗar shi suke yi. Kungiyar kare haƙƙi da dama da wato kungiyoyin kare haƙƙi da dama da kungiyoyi masu zaman kansu sun roƙi shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani domin dakatar da kashe zakaran ɗan damben boksin ɗan ƙasar Iran da aka yanke ma hukuncin kisa sakamakon rawar da ya taka a boren shekara ta 2019. Roƙon ya biyo bayan tabbatar da hukuncin kisan akan Muhammad Javad a ranar Laraba inda aka ɗauke shi zuwa wani keɓaɓɓen wuri a gidan yarin da ake tsare da shi a Vaklakbad a garin Mashhad kamar yadda yake a cikin wata wasiƙa da aka aike ga Volker Turk a cikin dare. Wasiƙar mai ɗauke da sa hannun ƙungiyoyin fafutuka na duniya 85 ta nemi gaggauta sa bakin shugaban na kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya domin cetoran Muhammad.
To madalla masu raro da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirin mu na dare ƙarfe 9:30 a ugun Najeriya Nijar Kamaru wanda ya daidai ƙarfe 8:30 a ugun GMT da Ghana. Domin sake sauraro wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu za a iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Hawwa Sharif da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, sai kuma Julie Lars Gresham wadda ta bada umarni tare da haɗa shirin har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe, shirin matasa.